بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren uku ga watan rabiul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1441 daidai da 31 ga watan oktoba shekara miladiya ta 2019 wannan shine darasi na 19 cikin jarangiyar kasusuwan karatun littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya ولفر شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله وبيجي جافة تامسا ابن تيمية يا رسولي أشكرا تقلي بقوي دا أشرين تقوص باي هجر منظم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا لتافي ناشي ينا كرن تدموني تفرك مسلنشي دا قائد الشريع مسلنشي تفسكر shugabanci da jagoranci Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi zamu tashi yayin da malai yake cewa wa yuqaddamu fi wilayatil qada'i al a'lam al awra al akfa malai yace a wajen wilaya wajen shugabanci na al qada na alqalanci wanda za a bashi shugabancin alqalanci to ana gabatar da al a'lam mafi zurfin ilimi al-aura wanda yafi warau yafi wato taka tsantsan al-akfa wanda yafi cancanta fa in kana ahaduhuma in ya zama ga mutane guda biyu daya daga cikin su a'lama yafi ilimi wal akharu aura dayan kuma yafi taka tsantsan quddima to sai a gabatar da فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى idan ya zama alƙalancin wato akan wani mas'ala ne ko wata mas'ala ne wacce a hukuncin ta ya fito fili ba a buƙatar wani zurfin ilimi kafin a ci mutu ya san hukuncin ta babu wani sarƙaƙiya game da hukuncin wa yukhafu fihi alhawa kuma ana tsoron kada san zuciya yayi tasiri a wajen yanke hukuncin al-awraq to ai quddimal awraq sai a gabatar da wanda ya fita ka tsantsan a bisa abin da yake hukuncin shi yana asarari ne sannan kuma ana tsoron kada san zuciya yayi tasiri malam yace wa fima ya dukku hukumu ga abin da kuma hukuncin shi yake da zurfi akwai sarƙaƙiya ko akwai zurfafawa wa yukhafu fihi lishtiba ana tsoron kuma kada a samu rikicewa ta fuskar me ya kamata a yi azartar me ya kamata a hukunta ya halasta ko bai halasta ba wanda ana buƙatar ilimi mai zurfi da gogewa wajen sanin abubuwan da ke kama da juna a ciki al-a'lam nan kuma sai a gabatar da wanda ya fi ilimi shine kamar rigingimu da suka shafi abubuwan siyasa ko auratayya ko sarƙaƙiya ta kasuwanci da bashi wancan kuma kamar abin da yake da alaka da halas da haram wanda suke a bayyane innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun da abin da yake da alaka da dukiya kamar dukiyar marayu ko wasiya ko waqafi ko makamantansu waɗanda abin a fili yake kowa an san ka san shi an sarrafa sa sannan kuma ana tsoron kada san zuciya ya shigo ciki saboda ɗabi'ar dan adam ta wajen kauna da san dukiya da kuma din da ya ga zai iya mamaya ya same ta zai ainihin wato kai hannu saboda Allah ya riga ya ma dan adam dabi'a ta san dukiya wa yuhibbunal mala hubban jamma to dan haka sai a gabatar da wanda ana sa ran ba zai san zuciya ba shine mafi takatsantsan dinnan koda kuɗin ya fi shi ilimi fa fil hadisi malan yace a cikin wani hadisi anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga manzon Allah Allah ubangiji ya kara masa wato tsira da aminci annahu qala aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات cewa lalle shi Allah subhanahu wataala yuhibbul basara yana son zurfin tunani ko mai zurfin tunani mai hangen nesa mai hankali annaqida wanda zai iya warware zare da abawa wanda zai iya kallon wasu sarkakiya ya warware ta a wani lafazin yazo da annafida wanda zai iya shiga ya fita a cikin matsala ya fita lafiya inda wurin shubahat a lokacin da aka samu abubuwa masu shubaha wato masu jirwaye da kaman wanka wa yuhibbul aqal al kamila inda hulul shahawat Allah kuma yana son cikakken hankali wato hankali wanda zai zama ya cika kuma ya taka mutum burki inda hulul shahawat a lokacin da abubuwa na sha'awa sha'awar rayuwa suka wannan hadisi kamar da muka fara karantawa anan nake ce mana cewa akwai maganganu da yawa akan sa ta fuskar isnadi akwai maganganu da matsaloli da suka shafi wannan hadisi kama a jiga fuskar ma'anarsa akwai a cikin littafin Musnad al-Shihab ya fitar da shi da Imam al-Baihaqi a littafin shi mai suna Al-Zuhd al-Kabir sai kuma Abu Nu'aym al-Asbahani a littafansa guda biyu a cikin littafin Hilyatul Awliya da kuma littafin shi mai suna Al-Arba'una ala madhhabil muhaqqiqin min as-sufiyya shi mana Abu Nu'aym ne ya fitar da shi a nan wajen sannan akwai mutum mai suna Ibn Jumay'in as-Saidawi mutumin garin Sidani wanda ya rasu shekara 402 shi ma ya fitar da shi a cikin tafin shi mai suna Mu'jamu Shuyukh sannan baya ga shi kuma akwai wasu malamai da suka fitar da shi wannan sa daga cikin ne malamai da suka fitar da wannan hadisi a littafin su wanda an kewaya isnadin sa yana tikewa akan wani mutum mai suna Hafsu bin Umar bin Maimun Al-Adani Abu Isma'ila Al-Adani Hafs bin Umar ibn Maimun wanda bararran bawa ne ga Sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yana da hadisi a cikin sunan ta Imam At-Tirmidhi rahimahullah to wannan mutumi gabaki daya daukacin malaman hadisi sun rubdugo akan sa sun tafi akan cewa ba a karban hadisin sa kamar yadda Ibn Adi ya ambata a cikin Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal haka Al-Uqayli a cikin Du'afa'ul Kabir haka Ibn Hibbana a cikin Kitabul Majmu'ina min Al-Muhaddithin haka Al-Imam Abu Al-Hasan Ad-Darqutni a cikin Al-Ilal haka Imam Adh-Dhahabi a cikin At-Tarikhul Kabir da wasu dukkanin sun hakai to maganganu daga manyan malamai tun daga irin su Bukhari su Al-Imam Abu Abdurrahman An-Nasa'i su Yahya ibn Ma'in da makamantan su duka sun rubdugo akan cewa ba mutum ne da za a karbi riwayar sa ba amma shi kanshi Ibn Taymiyah a cikin tafin shi Majmu'ul Fatawa a cikin mujalladi na 7 da ya kawo hadisi yake cewa hadisi ne mursali haka Al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin tafin shi Igastul Lahfani an masayid shaitan haka Al-Imam Al-Iraqi Zainuddin Al-Iraqi a cikin tafin shi mai suna Al-Mughni an Haml al-Asfari fil Asfari fi takhrij ma fil Ihya min al-Akhbar wanda takhriji ne na hadisan da ke cikin tafin Ihya Ulumuddin ta Al-Imam Muhammad al-Ghazzali rahmatullahi ala al-jami' وهكذا كما الشنقيطي اتكن تفسير الاضواء البيان في ايضاح القران بالقران اتكن مجلد 4 شي ما yayi magana akan raunata wannan hadisi da aka kusan daukacin malaman da suke magana akan hadisin sun nuna raunin sa hata shi Ibn Taymiyyah din duk da yake kamar yadda ya kawo shi anan haka kuma a wasu wurare yakan kwararo shi da siffar kamar kace hadisin ya tabbata haka yake ta kwararo shi a wurare mabambanta kamar hadisin ya tabbata idan muka kalli ta fuskar matanin hadisin yana magana akan wasu abubuwa guda biyu wanda sune tushen fasadi a cikin dan adam tare da dan adam sune ash-shubuhat wash-shahawat ash-shubha ita ce wato abinda zai zo mai rikici yayi kama da halas kuma yayi kama da haram yayi kama da sunna yayi kama da bid'a yayi kama da tauhidi yayi kama da shirka a rikice a rasa meye asalin matsayinsa kamar da annabi yake faɗa a cikin hadisi cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatu, akwai abubuwa masu jirwaye da kamawaka. To waɗannan shibohoyi suke kawo shirka, suke kawo bid'a, suke kawo bata da barna da komai, suke sa a canza gaskiya, sune suke tsayuwa a cikin kwakwalen masu ganin su a matsayin daidai. Su kuma shahawat sune abubuwan da Allah ya sanya musu haddi saboda a gujewa barna, saboda amfanuwar dan adam, amma dan adam kuma yana sha'awar wannan abun a bisa dabi'arsa. Sune irin su dukiyar wani, jinin wani, mutuncin wani, da ire-irensu, wato tun daga kan sata da kisa da zina da sauran alfasha, amfani da harshe ko hannu wajen cin mutunci ko cin dukiya ko cin ko lalata jinin wani ko mutuncinsa. Waɗannan duka su ne shahawat waɗanda Allah a ɗabi'ance ya sanya wa ƴan adam su, sannan kuma ya sanya katanga, ya yi musu iyaka, ya sanya iya abin da ya halasta don manfa'a ta ɗan adam, sannan sauran kuma katange don a hana faruwar barna. To sai ya zan ɗan adam yana amfani da ƙarancin fahimtarsa ya faɗa zuwa ga shubha, rashin gane gaskiya shike kawo shubha, da kuma yana amfani da ɗabi'arsa wacce asalinta ɗabi'a ce take hukunta zai buƙatu waɗannan abubuwa, buƙata ta tsantsar ɗabi'a, sai ya ɗauka wa sha'awa, ya biya wa sha'awarsa, ya biya mata buƙata, ya yi saɓo, ya yi ɓarna, Allah ka tsare mu. Waɗannan abubuwan guda biyu kamar da Ibn Qayyim bayyana a cikin littafin Adda'u wad-Dawa da kuma a cikin Zadul Ma'adiba su ne tushe na cututtuka wanda suke haifar da ɓarna da fitina ga ɗan adam, wanda ɗan adam bai rabuwa da su kwata-kwata, sai dai a yi musu linzami, a gyara su, a tattara su. Alal misali cuta irin ta zuciyar take kawo gaba da ƙiyayya, take kawo hasada da ganin ƙyashi, dukkanin ɗan adam baya rasa ta. Haka dukkanin adam baya rasa cuta da ke kawo sha'awar hulɗa da mace, ga mace sha'awar hulɗa da namiji, ɗan adam baya rabuwa da wannan lafiyar shi. Haka sai dai a tarbiyyar addini da taka tsantsan da tuna lahira su sa mutum linzami akan wannan abu. Duk da yake hadisin bai inganta ba, amma ma'anarsa tabbatacciya ce, domin masu irin wannan siffofin su ne suke iya tsira da addininsu, su tsira da mutuncinsu, su tsira da lafiyarsu idan sun yi amfani da zurfin basirarsu da fahimtarsu wajen gujewa shubha, idan kuma sun yi amfani da zurfin hankalinsu da hangen nesansu wajen gujewa sha'awa. Domin hankalinka shi zai gaya maka cewa wannan abu na sha'awa da kake so ka biya wadarinka da shi a duniya, za ka biya ne ɗan ƙanƙanin lokaci, sannan zunubin kuma yawan su. Amma idan ka haƙura za ka samu ɗaukaka da girma a wurin Allah. Haka almisali ga mutumin da zai ga dukiyar wani ya ce zai ɗauka ta hanyar sata ko ƙwace ko makamanci haka, ya san cewa daɗin da zai ci ƙanƙani ne, hankali ne zai gaya mishi wannan. Ita za ka ga galibin masu aikata laifuka suna amfani da abubuwa da ke gusar da hankali, saboda kar ma su yi tunani common sense, kamar yadda ake rakkaba training da ake ma jami'an tsaro akan mu'amala da abubuwa masu gusar da hankali, saboda duk umarnin da aka ba su don su samu jin daɗin bin umarnin ba tare da sun yi kwashanin ɗinsa ba. Don mai hankali shi ne yake kwashanin ɗin me yasa zai yi kaza, me yasa ba zai yi kaza ba. Da aka ga duk mutumin da bai da hankali shari'a ba ta gudana a kansa, domin ba yi da abin da ba yi da ma'auni na gane cewa kaza daidai ne, kaza ba daidai ba, kaza ya kamata, kaza aikata shi sakamakon shi kaza ne, Allah ya tsare. To wannan hadisin a takaice dai ma'anar shi kenan, duk da yake bai tabbata ba. Malam yace wa yuqaddamani alal akfa, su da al arwa da al aura, amin, al aura da al a'lam, yuqaddamani ana gabatar da su alal akfa ga wanda yake yana da cancanta, wanda yake yana da qualification mafi nasu, in kana alqadi muayyadan ta'ayidan tamman min jihati walil harbi aw al amma, idan ya zama alqalin alqalancin da za a bayar, to za a duba ga mutane guda uku, ga wanda ya fi taka tsantsan, ga wanda ya fi ilimi, ga kuma wanda ya fi dacewa. To sai a gabatar da mai taka tsantsan da mai ilimi akan wanda ya fi dacewa, a sa'ad da ya zama wannan shugabancin da yake yi ko shugabancin da ake so a sanya shi na alƙalanci akwai goyen baya mai ƙarfi ta fuskar babban shugaba shugaba na gaba daya ko shugaba da ke rike da tukulluman tsaro zai ayyada shi saboda idan bai samu wannan goyen bayan ba akwai abin da ba za su zartu ba wa yuqaddamu al-akfa in kana al-qadi yahtaju ila quwwatin wa i'anati lil-qadi akthara min hajatihi ila mazid al-ilmi wal-war za kuma a gabatar da wanda ya cancanta ta fuskar ilimi da karfin hujja idan ya zama wannan alƙalin yana buƙata a ce yana da ilimi yana buƙata a ce yana da takatsantsan wato yana buƙata a ce yana da ƙarfi fiye da buƙatar shi zuwa ga ilimi da takatsantsan kamar alƙalin da za ka yi shi misali ya ce alƙalanci a ƙauye ya buƙata ya zama yana da cika ido yana da haiba fiye da ciya da ilimi mai sirri mutanen karkara za su fi jin tsoronsa za su fi jin maganarsa da su san cewa babban mutum ne wanda yake da alaƙa da manya ko ya fito daga gidajen manya babu ruwansu da yawan karatunsa ko yawan takarantarsa haka idan ko a maraya ne inda ilimi ya yaɗu to za ka ga an fi girmama wanda yake da ilimi fiye da wanda yake da wata dangantaka ta musamman iliminka shi ne darajarka shi ne girmanka to anan babu laifi dan an saka wanda yafi ilimi malam yace fa innal qadil mutlaq yahtaju an yakuna aliman adilan qadir alqali wanda yake sake mai zaman kansa yana buƙatar ya zama masani mai adalci kuma wanda yake da ƙarfin iko bal wa kadhalika kullu walil muslimina haka nan duk wani shugaba na musulmi haka kamar wanda za a tura shi wato ya je ƙauye ya zama DPO to a can shine wuka da nama shine ruwa da tsaki haka wanda za a saka shi misali ya zama alƙali a ƙauye ko a saka shi ya zama hakimin ƙauye baya buƙatar kawai ya zama jinin sarauta yana buƙatar bayan jinin sarauta yana da ilimi yana da wayewar kai ya san abin da ya kamata saboda zai je ya dinga yin hukunce-hukunce da suka fi ƙarfin asalin sarauta za su shafi zamantakewar mutane da addininsu da gyaran sallarsu da gyaran aure komai aka ɗauko za a ce a je gun mai gari ko a je gun hakimi ko a je gun dagaci ba rigingimin kawai shugabanci da aka mai za ka mai rigingimin aure rigingimin gado rigingimin aure da saki da sarƙaƙiya ire-iren waɗannan to ya zama bai da masaniya akan wannan ɗan sarauta ne ka ba zai iya wannan shugabancin sabanin a birni kuwa wanda kaga irin wannan rigingimin da wuya a kai su gun mai sarautar gargajiya in sun taso gun alƙali wanda za a kai su gun alƙali a kai su masu zuwa gun 'yan sanda a kai su masu zuwa gun limamin anguwa duka kowanne amma duk waɗannan ayyukan da wasu na liman ne wasu na alƙali ne wasu na 'yan sanda ne wasu na mai sarauta ne duka za a haɗa mai sarauta a ƙauye su ga bai kenan in za a kai mai sarauta ya zama dagacin ƙauye ya kamata ya zama yana da gogewa akan duka waɗannan abubuwa ina fata mun gane malam ya ci gaba da cewa bal wa kadhalika kullu walil muslimina kai haka nan duk wani wanda zai shugabanci a cikin musulmai yana buƙatar ilimi da adalci da gogewa fa ayu sifatin min hadhihi sifati naqasat duk wata siffa da ta tawaya a tare da wani mai shugabanci siffar ilimi ta zama tana da rauni ko siffar adalci ko siffar ƙarfin iya sarautar da shugabancin zahara al-khalalu bi sababihi za a samu tatabi za a samu rami da gibi a wannan shugabancin nashi aka ce ga shugaba wanda yake da jarintar zartarwa yana da adalci amma bai da ilimi za ka kaga bai san abin da zai zartar ba wanda ke da ilimi da ƙarfin zartarwa amma bai da adalci zai zalunci ya zartarwa wanda yake da adalci yake da ainihin wato ilimi amma bai da ƙarfin zuciya da daurewar yin abu shi ma ba zai iya ba daga da gurgudan abin da ya ragu a cikin wannan siffofi gurgudan matsala da gibin da za a gani a shugabancin wannan shugaba wal kifayat ita samun ƙarfi din da ƙwarewa a wajen aikin tana zuwa ne imma bi qaharin wa rahaba wa imma bi ihsanin wa rahaba ko dai mutum ya iya mallaka mutane bi qaharin da ƙarfin tirsasawa yasa su yi dole wa rahaba da kuma ana jin tsoron shi akwai wanda mulkin shi na jin na ƙarfi ne tsabaragen ƙarfi da tsoron shi da yake ji kamar waye kamar Hajjaj da haka Hajjaj ya mulki da tsabar rashin imani da rashin tausayi kowa na jin tsoron shi da haka kowa zai tunda kowa ya san idan an kama shi ya saba doka kisa ne katse ko kuma dauri da musadara a kwace dukiyarsa da aka Hajjaju yayi shugabanci da irin wannan wa imma bi ihsani wa ragaba ko kuma da kyautatawa dan da nuna mutane kwadaitar da su a ban hannunka kamar da Muawiya radiyallahu anhu ai da Abu Sufyan radiyallahu anhuma da aka yi mulki shi ya siye tunanin mutane da kyautarsa da sakin fuskarsa tun kana gaba da shi kana kinsa to zai ta lallaba waye ta baka kyauta ye kana bata mishi shi kuma yana gyara maka har sai ka dauka rasu shi saboda kuma Allah ya sanya zukatan mutane kamar da Annabi yake cewa jubiltul qulubu ala hubbi man ahsana ilayha to wannan nabi ya fi amfani ga shugaba ya mulki mutane da kyautata musu da kuma jan su a jika idan ya mallake su to za su mishi komai na biyayya daga ga mutanen Sham suka wa Muawiya biyayya fiye da yadda mutanen Kufa suka wa Ali a wajen rigingimin nan saboda Muawiya ya siya tunaninsu da kyauta da halin girma da sauransu da shi da sauran sarakunan Banu Umayya galibi haka suka yi har da cewa daga cikinsu an samu masu irin wancan halin irin Walid dan Abdul Malik wanda shine mai oga mai gida ga Hajjaju irin su Hisham dan Abdul Malik wanda ya shahara ma shi da rowa shi ma mutum ne wanda yake da ƙaharu ya mallaki mutane haka irin sarki Abu Ja'far al-Mansur shi ma da ƙaharu ya mallaki mutane da kisa da kisa to akwai wanda su kuma da kyauta da abin nan haka wancan na Andalus Abdurrahman ibn Muawiya ad-Dakhil shi ma da kisa ya mallaki mutane to ko a nan ƙasar in ka bincika za ka samu shugabanni irin haka suke akwai wanda tsoron shi ake ji ana mugun jin tsoransa da haka aka biya ga dokarsa irin sa ba shi kenan ko Allah ya gafarta mai akwai wanda kuma tsabaragen dabara ce yake da ita irin baban gida zai taba mutane dabara yana siya tunaninsu duk wani malami da duk wani mai cara da mai fada a ji da duk wani dan siyasa dan adawa sai baban gida ya ja shi a jika har su saba ya mishi kyauta ya bashi mukami a bashi dama yi a bashi kwangila ya samu abin yi sai ya dawo na damansa haka makarin ma ya dinga yin wannan mulki shi ba jihar Kaduna duk mutane da suka dawo suna kaunar shi to wannan ya fi daɗi saboda za ka har bayan ka ban mulkin za su ci gaba da kaunarka har yanzu irin su baban gida irin su makarfi suna da mutane a cikin gwamnatocin nan da yake wanda suke kare musu interest su yanzu ka baban gidan ka je zaka tarar da a kewaye da shi Amina manya-manyan sojoji ne retire ta zarar da sauransu suna nan tare da shi sun ba iyalan su da su zauna kawai su zama yan fada shi saboda irin alherin da ya musu a baya amma ka ga misali a irin su Abati sai da suka rasa iyalan shi da suka rasa kowa da yake biki su kowa sai da wace ba su ci saboda irin tsarin mulkin da aka yi sanda ake mulkin ba wai na jan mutane a cika bane a na a dandana mutane kuda ne sai sun bi ko mun gane siyasa ce iri biyu ne yes wani ta ce siyasar abin nan akwai theory din a political science wanda China suna amfani da shi wato idan akwai zero tolerance for duk wani abu da ya saba wa doka duk abin da kai kai hukunci sai mutane su zama cikin tsoro da fargaba zamanin Hajjaj ba aka ce mutane mutum zai zama hadda matan shi da yake kwana da ita a daki bayan sun kulle yana jin tsoron ya magana Hajjaju saboda bai san ko ita ma agent bace ko yadda kan asiri ce ita ma ta tana tsoron ta ce Allah ya tsine wa Hajjaju mugu ne kowa na jin tsoro saboda bai san ko mijinta shi zai faɗa ba saboda tsabar tsoratar da mutane da aka duk inda kake ganin wani waje ne mai sirri kai magana gari na wayewa za a zo a kama ka ce ai je ka faɗi gaba to da ana zuwa kuma za a yanka ka ne ko a kashe ka ko a jefa ka a gidan yari ko kuma yasa a rubuta maka a jikin wuyanka haza Abdul Hajjaji a maka tatu a wuyanka a ce wannan bawan Hajjaji ne shikenan ko haza Umqul Hajjaji wannan wuyan Hajjaji ne gidan da ya gara ma ko zai sara wuyan haka irin da rubuta mutane har sahabbai sai da ya tsorata su to da haka wannan ba hanya ce ta mulki mai kyau ba jama'a kaga shi sa har yanzu Hajjaji shine mai albarka yake sai wa zarra cewa bai yana da abubuwa na alheri waɗanda ya yi amma har yanzu wasu mutuwa suke dan wutar saboda irin wannan zafin da ya yi a mulkinsa to kaga haka Abati ya samu kanshi a cikin irin wannan ta taɓa zamba ya bi duniya aka yi ta faɗan gaskiya da ƙarya aka yi ta ƙwace kuɗaɗe a gun iyayen shi da ƴan uwan shi da jama'ar shi Sa'al Mustafan nan yaran shi aka kama su aka garkabe su aka cikara da shekaru duk suna biyan farashin irin wannan salon mulkin yayin da cewa gaban gida yana raye ba abin da za a mishi hayya mutu ba wanda zai iya kama shi saboda idan an shirya ma za a kama shi a cikin wanda ake shirin za a kama shi a cikin su akwai wanda yana da minna a kansu da haka za su yi marmaza su rikirkita abin su wargaza wannan shirin shi za ka ga duk kama-kaman da ake ka taba jin yau shi ta ce ya zo babu saboda har sarakunan AGC din yaran shi sarakunan gargajiya manyan sojoji manyan yan sanda manyan jami'an gwamnati duka yana da ta cewa akan su waye su ya aka su kawo wannan matsayi kowa ya bincika sai ga ai ba har na baban gidana da minna kan shi da haka ba zai wulakanta ba dole sai dai gani sai hakuri sai dai ta Allah kawai ta kasance kuma gane dama to da haka wannan shine salo ɗayan biyu da masu shugabanci suke bi idan ka samu shugabanci sai ka gwada ko kuma kai mix inda sai na umar yin ana ihsani kuma in ta kama ana tsanani haka umar dan abdulaziz shi ma irin haka yana shi ana ihsani kuma in ta kama ai tsanani za a yi zaka inda ya kama ai tsananta sai a tsananta dan wannan shine asalin sunnar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da al'umma idan an taba haƙƙin Allah to babu wasa amma idan an taba haƙƙin ka kai shugaba sai ka kauda kai wani ya taba shaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya taba zuwa ya ce a biya shi bashin shi an yi ne ba dai ba annabi ya ce a kaine shi a dauka a bashi amma wanda ya taba haddin Allah to annabi ba zai daga kafa ba ya ce ko Fatima ce wanda yake so kenan ta taba ba za ki ajita ba to ka zama haka ya zama haƙƙin da ya shafi doka to zaka zata da ita ko akan waye amma haƙƙin da ya shafi naka ko kariyarka ko immunity dinka ko ya fito ya zage ka a Facebook kace aje a kama shi duk wannan san kai ne san zuciya ne musamman su ma wanda suke saki kama mutane su ma da suna zagi mutane a Facebook su ma da ba su da shugabanci aikin su kenan kullum a Twitter a Facebook suna zagin wasu amma yanzu kuma tunda sun shugabanci sun ce duk wanda ya zage su ba za su kare ba kaga wannan san kai ne wannan shine al'asara da annabi ce za ku gani sai dai a yi ta hakuri da ita Allah shi kyauta malam yace wasu ila ba'dul ulama an taba tambayar wani malami idza lam yujad man yatawallalka ba illa alimun fasiq in ya zam an bincika ana neman wanda zai yi alƙalanci ba a samu ba illa alimun sai wani dai wanda ga ilimi fasiqun amma kuma mutum banza ne aw jahilun dayyinun ko kuma ga wani jahili amma kuma shi mai kula da addini wancan fasiki ne baya sallah ko baya kula da ibada ko yana yin wani sako sananne ko dan giya ne ko dan kwaya ko mazinaci ko mai neman maza duk ga sunan amma ba da ilimin shi ba duk abin da ake nema na ilimi yana da shi wannan kuma babu wancan ilimin amma kuma shi duk baya yin waɗannan barnar da ake tsoro wato jahili wanda yake fi muqabilin annabi malami sai sabani wal irin jahili ake nemi shin jahili fi muqabilil mustaid ko kuma jahili fi muqabilil ali akwai jahili wanda yake jahili fitik grade 1 wanda jahili ne bai da wani abin nan kama da malamai akwai kuma wanda yake yana da dan kamanni da malamai wato irin wanda malam albani namu Allah ya gafarta mai yake cewa wanda ruwan ilimi ya buge shi shi ba malami bane amma ai dan yayi bi akan shi na ilimi ya dan jika kadan haka sama sama irin yayin kunnan da yake na karshen damuna din nan kaga bai shi ba ji kauri yake ba kuma shi ba bauri a bushe ba to irin wannan dan sama sama dan falanke falanken nan ga kuma malami wanda yake malami na hakika amma shi malamin bai da kyakkyawar dabi'a bai da mutunci bai da addini wannan kuma jahili ne da dabi'a mai kyau yana da mutunci yana da kula da addini fa ayyuhu ma yuqaddam waye kamata a baiwa fa qala sai wannan malami yace in kanatil hajatu ila addini akthar li galabatil fasad quddimat dayyin idan ya zama a lokacin da za a bada shugabancin nan akwai barna ta yawa kamar yanzu da ake a Najeriya barna ce ta yawa rashin gaskiya rashin kyautatawa rashin kula da haƙƙoƙin masu haƙƙi tun daga haƙƙin Allah da haƙƙin bayin Allah da haƙƙin gajiyayyu da haƙƙin marasa ƙarfi duk ba a kulawa da shi to fasadi yayi yawa to a yanzu an bi buƙatar wanda suke da addini a basu wannan makamu ka ɗauki kawai malam Isa Alfanta muka yi misali da shi wannan da aka ba minista babban malami daga cikin malamai na sunna kuma ƙwararre akan information technology ka duba ga yadda ya zama daban a cikin waɗannan masu shugabanci ashe da shugabannin sun gane sai a zaɓi duka irin shi sai a basu da duk an gyara gwamnati ministerin shi da inda yayi aiki da ma'aikatan shi da kowa an kaji labarin irin abubuwan da suke yi da kuma abubuwan da suke bayyana sai ga ana kwatanta gaskiya ana yin abin da yake na amfanin al'umma ne yana kuma ga tasirin addini da ran shi to koda a ce akwai wurin da yafi shi kwarewa a wannan information technology to shi ya fi cancanta a bashi saboda shi ya fi addini da shugaban nan sun gane ayyana sun samu samfur na irin wanda ya kamata su ba mu kamai sai su dinga lalubo ire-iren waɗannan mutanen da suke da kula da addini ta bayyana cewa na Allah ne su har cikin Kirista akwai su ba wai dole sai a jami'a musulmai ba ko a jihohin kudu a irin nasu addinin ko jihohin da ake da mix na musulmai da arna irin plateau irin bauchi ko gombe ko adamawa ko kaduna da makamantansu in har za a ba su nasu share din su ba a ce su kawo masu addinin su su kawo mutanen kirkin cikinsu waɗannan da ake ganin su ana ta ba su mukami waɗanda sai a ba mutum mukami yanzu wani kwanaki da can a wani asanar da aka dinga yayata bidiyon shi yana gashi yana fasikanci da wasu mata a ɗakin hotel amma cewa ba ruwan kowa da wannan rayuwar shi haka bai ce ba kuma babban mutum ya are waɗannan ya zaka tsammanin wannan yayi wani abin arziki to ire-iren su ne wasu ana zargin su da bin maza wanda barna take ciki ta barnar zina wasu ana zargin su da shan jini cultism wasu ana zargin su da wawusan kudin jama'a wasu ana zargin su da almundana wajen zaben wasu na da tarihi a baya na barna wasu matsofin yan daba ne da suke ta kisa da tauri sannan suka zo gaban yan siyasa da haka ana kada ganga zaka ga sun fara tsuma in ana kantai duk irin su ne to wannan ya za a yi kan tsammanin irin wannan jama'a ya aure alheri ba zai yi ba da haka wannan ina ga ya kamata gwamnati da ke samfur game da irin wannan abu cewa a yanzu a Najeriya ana buƙatar mutane ne masu addini saboda ligalabatil fasad saboda barna ta yi yawa fa in kanat al haja ila al ilmi akthar li khafa'il hukumat qaddima al alim idan ko ya zama ba barna ce ta yawa ba a rashin iya mulki ne yayi ake ciki babu barna amma dai rashin iya gudanarwa ne sai a gudanar sai a kawo masu ilimi su gudanar a wurin da dama akwai tsarin ya riga ya tafi ba a da matsala to wurin koda ba mai karfin addini bane zai iya gudanarwa inda ka lau gari jama'a kamar yanzu America America sa da tsari wanda ya riga ya kafu to kowa aka daura akan shugabanci America zai iya yi kowaye kuma yanzu wannan da aka daura jahili ne fa na inna raha sakare ne wanda bai iya magana ba amma kuma ya tafi da America lafiya lau saboda tsarin ya fi karfin shi tsari ne tabbatacce kowa aka saka zai bi kawai in gari ya waye an san abin da zai yi har zuwa lokacin tashi amma ko an san abin da zai yi komai a tsare yake kuma hukumomin da suke kula da ƙasar sun riga sun kafu babu aiki da yawa a shugaban ƙasa ɗayan da mu misali a ƙasar mu ofishin shugaban ƙasa yana da ayyuka da yawa kai ofishin chairman ma ka gaki da ke gaban shi sai ka tsoro wallahi ofishin principal ma aka baka na makaranta community school irin waɗannan ka gaki da ke gaban shi sai ka tsoro balantana balantana chairman balantana shugaban majalisar dokoki balantana gwamna ka je ka ga gwamnoni wanda suke aiki wasu kwana suke a office 247 suke aiki amma ba sa iya clearing table su sannan kuma ana bukata a gansu a can a wannan meeting a wancan za a yi secretary meeting za a tafi Abuja za a yi meeting da yan siyasa za a je a tattauna da company kaza ana so su zauna zai za ga nan mutum gashin shi yayi fari shekarar shi 46 amma gashin shi yayi fari ku kuna ganin yana morewa wahala yake sha wallahi babu wani morewa so amma yanzu a irin America da suke da system lafiyayye to ba sa buƙatar wanda zai musu shugabanci sai wani wanda yake da wata sifa ta musamman ta mutunci kowane irin mutum suka daura kawai zai yi domin system yana kin bisa da kuma kawai za su cire shi za su yi shi haka Ingila kalla ka garin nan kwanaki bayan wata matar da aka daura aka cire ta me take kowa ya sunanta me ne mutum ne sunanta Theresa May duka ganta haka wata yankunan ya ga kamar ni ana amma ba ta buƙatar wani shiri na musamman to amma mu nan da abubuwa suka riga suka damalmale to dole ana buƙatar wanda za su zama na farko tukunna gwaraza ne a gun tunani a wajen ilimin su a hangen nesan su a ƙarfin basirar su da kuma initial suna iya tuno abubuwa suna iya ƙirƙiran wani sabon samfur na shugabanci yanzu ake buƙatar shugabanci a Najeriya tunda ba a same su ba shi zake ta wannan fagamliya kan duka abin ya zama faɗi tashi kawai ana dai ne ana dai abin nan trial and error a gwada in an dace to in ba dace ba a sake gwada wani da haka hadisi ya tashi go wa aktharul ulama'i yuqaddimuna zaddi mafi yawan malamai suka zo su ce a gabatar da mai addini saboda addinin sa zai takura mushi akan abubuwa da dama shine zai san cewa matsayin shi na shugaba an hana ya sha makanta kanshi al'ummar shi ba sa ganin shi in yaka Allah ya tsine mai albarka Allah ya tsine wa duk shugaban da zai hana a dinga ganin shi ma'ana ya saka odali iri daban-daban inda nake ba za a ganin shi idan kana so ga gwamna kan shiga mala'ika mutuwa sai kuma ka sauki gani akan gwamna wallahi tunda idan adalin kai zaka ganin shi in kana saka ga gwamna in dai kai ba wata tsiya bane wallahi ka shiga kuma fa akwai ƙura'a a cikin abin da ya kai shi ya kamata a ce in kana son ganin shi a matsayin ka na dan Najeriya dan jihar da yake ka ganin shi yanda zamanin Umar tsofaffi mata suke cewa suna son ganin Sayyidina Umar za su aika ya taso ya zo har gidan tsohuwa ya zo ya sallama ai mushi iso ya shigo ya zauna a ƙasa tana zauna a kujera kamar danta ko sarkinta ta gaggaya mai matsalolinta ya ce to shikenan baba za a yi ya tashi kuma ya je a yi mata din yadda ka san sarkinka ya kira ka zai ma faɗa ko babanka tana kan kujera shi kuma yana ƙasa kai imagine a ce gwamna ta gira wata tsohuwa ta zauna a kujera shi kuma kan tace mushi to Nasiru a dai ba a hankali da shugabancin nan ka ji ko to na gode baba odani kuma da sai suna ji ai ba zai yi wannan to ana sai na farko kake sha makance kanka daga su tukunna kar kuma ya zama kana amfana da mulkin ka bayan su ba su amfana ba kana cin abin da ba sa ci sitirar da ba sa sawa wurin kwanan da ba sa kwana kana samun tsaro wanda ba sa samu kana samun albashi ko wani abin nan wato ta gomashin abubuwan da ake baka duk ba su samu in kai haka ma za ka shiga cikin tsinuwa kar ka shugabance su a lantsa cewa Allah ya sabu mu yabe ba annabi ya ce duk wanda shugabannin da duk mutanen suke tsine musu to ba shugabannin kwarai bane ko kuma ka shugabance su ba ma sa su an da karfin tsiya aka sa musu kai wannan ma da aiki ne na tsinuwa so kaga idan mutum mai ilimi ne duka zai guje wa wannan mun karanta a baya Abu Dharr ko Salman Amin Salman limanci kai aka ce a wannan zai ce ba zai yi sai in kowa ya yarda dai shiga musu limanci a nan wasu ba sa su ba sai da aka ce babu wanda yake ki sannan ya dai shiga limanci sannan wanda yake da ilimi na addini shine kullum zai dinga tuna cewa akwai fahisabi da za a yi mishi akan wannan ra'iyar tasa bari ya tashi abin da zai iya amma wanda ba ruwan shi da ilimin addini sai a tinka cewa kun cika korafi ku ba ku da hakuri ba ku da hakuri wallahi ba ku gana abu da yake ai talakawa su suka tare gigimu kaza kaza to in wannan sai ka sauka ka ba musu kayan su mana ka ba su su gaba da rashin hakuri su kai tunda kama ba ka da hakuri dan uwansu ne ka dawo cikin flow members ne Allah shi kyauta fa innal a'immata muttafiquna ala annahu la budda fil mutawalli an min an yakuna adlan ahli ash-shahada gabaki dai limamin musulunci sun hadu akan cewa duk wanda za a baiwa shugabanci wajibi ne zama adili wanda yake ya cancanci a karbi shedarsa wa khalafu fi ishtirat al-ilm amma sai yi sabani game da sharadin ilimi hal yajibu an yakuna mustahidan aw yajibu an yakuna muqallidan shin dole ne sai ya zama malami hamshaki koko in ya zama wanda yake wani kawai yake bi shin ya halasta ba shugabanci aw al-wajibu tawliyatu al-amthali fal-amthali kayfa ma tayassara koko abin da yake wajibi shine a dinga duba waye fi cancanta daga nan kuma sai waye fi cancanta duk inda ya sawwaka wanne ne yake ala salasati aqwali sun yi magana uku sun ce dole sai malami mustahidi wasu sun ce a ko ba mustahidi ba wasu sun ce kuma a dinga duba dai siffofin gaba daya a jumlace kowa sai an yi quantifying wanne ne ya fi cika siffar in wane ya cika 90 bisa 100 wane kuma 91 bisa 100 to me da ɗayan nan ya fi cancanta bayan shi sai wancan al-amsal fal-amsal ke malam ya ce wa wasul kalami fi zalika fi ghairi hadha al-mawdi wannan wani zance ne daban ba anan za a yi shi kuma annahu yajuzu tawliyatu a ghairi al-ahli lid-darura malam ya ce ko da yake ya fi halasta a sanya wanda ba shi ya fi cancanta ba saboda larura idan kana al-aslahu mawjud ayayin da ya zama a wanda ya fi cancantan kuma yana fa yajibu ma'a zalika sa'i fi islahi al-ahwal ya ci ya gama dole a lokacin da aka sanya wanda ba shi ya fi cancanta ba ya zama mai ta dauki ba dadi wajen neman yadda zamu gyara masallaci ne misali aka gina aka zo za a bada limanci sai aka laluba sai wani wanda in za a yi mishi jarabawa bai kamata ya zama limami ba amma ko babu kamashi ko kuma kamashin ba zai iya ba saboda wata kila rauni ko shekaru ko rashin kirkinsa rashin mutane ba za su yi a ce shi ne limaminsu ba ya iya karatun ya goncen yawa amma kuma shi ba yi da kirki da mutunci a cikin mutane ko kuma ya yi yarinta ko ya yi tsufa kaga shekaru kenan ko wani dalili daban ya sa aka ba wanda ba shi ba cancanta ba to ba za mu zauna haka nan ba kawai sai mu fara neman ya za a yi wannan da aka nada ya gyaru ko ko mu tanaji dan na gaba ya zama gyararre ko mun gane kenan wajibi ne al'umma su zama kullun suna tanadar wa kansu wanda za su zama za su maye gurbin na gaba idan ba mu da makarantar hadda ba mu da makarantar islamiyya ba mu da makarantar boko ta mu ta kanmu ba za mu haƙura ne kawai shikenan mu ce mu ci gaba da bin yuyuyu ba a matsayinmu na al'umma musulmai masu tunani a sai mu fara tunanin ya za a yi ƴaƴanmu yanzu su iya alqur'ani dan mu tun da ba za mu iya karanta da shi ba nan yanzu to su za su karanta nan gaba ya za ƴaƴanmu su iya boko yadda in ba mu iya buɗe makaranta ta mu ta al'umma musulmai ba ƴaƴanmu yanzu nan gaba su iya shine ma'anan as-sa'i fi islahil ahwal yaya za a yi nan gaba mu iya bada dan takara a matsayinmu na musulmai ko ahlus sunna ko mutanen gari kaza mu bada dan takara wanda shi muke so dan mu ne ko dan uwanmu ko abokin mu mun yarda da shi ba kawai jami'a ta kawo mana wani daga can a ce shi ake so ba shine as-sa'i fi islahil ahwal hatta yakmula fil nasi ma la budda minhu min umuri wilayati wal imarat har a samu abinda ake bukata na shugabanci da rikon mukami ya gyaru cikin mutane wani hawaya da makamantansu kama yajibu alal mu'sir as-sa'i fi wafa'idaini kama yadda wanda yake al mu'sir wato wanda ake bin shi bashi ya zama bashi ya kuntata mishi wanda aka ce wajibi ne a jinkirta mishi idan ana bin mutum bashi bayar da bashi mustahabi amma idan ba yi da shi dole ne a jinkirta mishi wanda ubangiji yake cewa fa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara wa anta sadaqu khairul lakum idan mutum bai da shi ana bashi bashi dole a hakura sai ya samu ba za a ce a yankina mun sha biya ba ko to kai kuma ba za ka ce kamar da talauci sarauta ba kace din da gara ma sai dai a yi da kai a sai kuma ka fara kokari ya za ka samu wajibi ne ka tashi ka nemi yadda za ka biya bashin da ake bin ka wa in kana fil hali la yutlabu minhu duk da yake a lokacin da kake cikin wannan kuncin ba za a ce dole sai ka biya yanzu ba to kai kuma za ka dauki wannan matsayin zari'a kace ba za ka nemo ba illa ma yaqdiru alayhi za a ce ne ka biya abin da zaka iya wa kama yajibu listi'dadu liljihadi bi'idadi alquwwati kamar yadda yake kuma wajibi ne a yi shirin jihadi a shirya wa jihadi wa ribatil khayli a daure da wakai fi waqti suqutihi lilajzi a zamanin da jihadi ya fadi saboda rauni kamar yanzu jihadi ya fadi akan mafiyan musulmai saboda rauni da muke da shi amma wannan kuma zai hada mu fara shirin ya za a yi jihadi mu kwace kasanmu wanda ke nan gaba ne ba ya za a yi mu gyara al'umma ba wajibi ne mu fara shiri tun shiri na farko tun daga kan ilimi da sanin a tsayuwa akan addini da kuma kokarin tattara shiri don kwace kasan musulmai a san da suke cikin rauni kaga san da suke cikin raunin a lokacin ba su yi sabo ba idan sun mutu ba su yi jihadin ba amma za su zama masu sabo idan sun mutu ba su yi kokarin gina jihadin ba kamar yadda wancan da ya kasa biyan bashi a lokacin da ya kasa baya cikin halin sabo domin Allah ne ya daura mishi amma saban Allah ne ya ki shirye yadda zai biya a gaba fa inna ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib duk abin da wajibi zai cika sai da shi to shi ma wajibi ne kamar yadda yake cikin kaidata kawaidul fiqhiyya sallah wajibi ce sallah ba ta cika sai da alula dan haka Allah ma ta zama wajibi dan haka alula ta zama wajibi jihadi wajibi ne jihadi baya cika sai da shiri sai da training shi ma ya zama wajibi dan haka ake auna waɗannan kaidoji bi khilafi listita'ati fil hajj wa nawiha yace amma banda samun iko domin zuwa aikin hajji da aka ta'allaka aikin hajji cewa sai wanda yake da iko a cikin hajji Allah ya ce limanista ilai sabila sai wanda ya samu hali Allah ya kira wanda ya samu hadidi ko ku samun halin sai ka samu sannan aikin haji wace ba gare ka da ka bin ka samu ba wajibi ne ka fara neman wasu kudi na musamman ka ci kana so ka je aikin haji sai in kana cikin neman dukiyar ka Allah ya tara ta suka kai na aikin haji to yanzu ne wace ba akan ka da ka wanda bai da kudi aikin haji har ya mutu bai samu yi ba bai wa Allah laifi ba tunda bai da kudi wanda bai da kudin zakka har ya mutu bai zakka ba ka gare zakka rukuni ne da aikin haji ko amma bai wa Allah laifi ba tunda Allah bai jarabce shi da wannan arzikin ba sai wanda ya samu arziki ne sannan yana da kuma lafiya kuma hanya lafiya lau sannan aikin haji hawo kan shi shine idan bai je ba annabi yake ce in ya gara mamaye mutu bai hude ko ba na sare ba ruwan Allah dashi fa innahu la yajibu tahsiluha ba wajibi bane ka fara kokarin neman yadda zaka je aikin haji ira wannan mutane suke da mutum ya tafi bankin jaiz ya je a bashi bashi miliyan 1 da rabi zai aikin haji waye ce ka je ka karbi wannan ai na ka samu haka cika addini ka zo kai ta biya shekara da shekaru ko mutum ya je jingirar da motar sa wani gidan shi wani ya samu wata wani dan fashe din shi ko gratuity duka ya tattara wai zai tafi aikin haji waye ce maka ya ai na ka samu wannan baya cika ka sai in kana da abincin da zaka bar wa iyalanka ka je ka dawo lafiya ka da guzurin da zaka shiga jirgi ko ka shiga mota ka je ka dawo lafiya ba tare da kayi bara ba ba tare da ka daura wa kowa larura ba amma baka yi tan kujera aikin haji wani bai da kudin mota zuwa airport din Kano daga garin su amma kuma ba shi da mota sai da aikin haji kujera aikin wannan ajuje shi ne kawai in zai je airport sai an hada mai taimako a cikin dangi ko a masallaci an gosu da kidai sai airport din sannan in yaje san haka ma gaba daya a abin nan wato a lalace a cikin wahala da kunci shi ne mutum da yaje hatta dan ragon da ake yin kawana hadaya ba zai yin ka to yana ganin asara dan a gida ba yin layya yanzu zai hadaya a ce real wajen 600 ko 500 wajen 60,000 na da iya kashe wannan kudin haka nan abinci wani bai iya ci wallahi sai dai ta yawo yana bara yana sabi saboda in ya ci abincin mil daya in aka ce misali riyal 20,500 misali to annan kuma sai ya sati yana kashe ta wannan 2,500 sai dai ya zauna cin abinci daya ci 2,500 kaga wannan yake ajiye ya kai shi ba kai ma da ka bashi kujerar ka cuce shi ne kawai ka bashi rabin kudin kujerar ya je jajayi ya je samu inda zai saka iyalan shi cikin mutunci ya ci gaba da kasuwancin da yake kai kuma ka rike rabin kudin ka ku raba asara kenan ko sai ka siyan mai ma ka ba ku jira aikin haji ka san ba ka da yadda za ka yi ka je kawai ka sai ta amma ko da ba ta siyuwa ba sai dai ka kamar irin ɗan giya ne da ake cewa ɗan giya baya kyauta amma zai su maka katan guda ka shanye to haka galibi alhazan nan da hukumomin da haka suke wannan mugutar an riga an gama da ta wuce commercial stage babu yadda za a siye ta wani ba zai iya hawa ba ta ka kodai kawo kuka asara ta kaga to ka da dai kawo da haka ya fi maka sauƙin a kafu da rai sai ka aura tukuna wanne ya fi maka sauƙi Allah shi kyauta fa innal wajiba hunaka la yatimu illa biha wajibin anan baya cika sai in ka samu istidaan sannan wajibin ya cika mallai ya ce fasl ga wata gaba wal muhimu fi hadha al babi ma'rifatul aslahi abin da yake muhimmi a wannan babi na raba mukamai shine a san waye fi cancanta wa zalika innama yatimmu ana gane wanda ya fi cancanta ne bi ma'rifati maqsudil wilaya idan aka san manufar wannan shugabancin me yake so a samu wa ma'rifati a tariqil maqsud da kuma ta wace hanya za a bi a cimma wannan manufar shugabanci kaza me abinda ake nema menene wato ayyukan function din da ake so mutumin ya gabatar menene portfolio din sannan kuma ta wace hanya za a bi a cimma wannan manufar wannan office fa idza ulfatil maqasid wal wasa'il tammal amr idan aka san abin da ake nema aka san hanyar da za a bi a same shi kenan kuma ya kare in kana so ka shiga jami'a misali shine maqasid din ka ko to hanyar shine ka ci o level ka ci jam ka ci posutiyemi ba ka san haka bane sannan kuma ka kama kafa duk sai kare ma bai yau ka je ka tashi ka tafi koba bakin jami'a ka je ka samu wani kace da Allah ina so ne ni ma a sani a jami'an nan ba makanta allo ba ce bai da ya ko wasu sana ne makwabcin ka bai da ya saka ka da haka sai ka bi wannan wasa'il din sannan ka cimma wannan maqsad din ko wanda ke sani da alqur'ani
kaga makasudi shikenan sai nemi malami wanda zai koya mishi sannan ya dage sannan yayi kaza sannan yayi kaza sannan ya cimma wannan wasila idan manufarka kace kai tafiya gari kaza to dole ka ba hanya wannan garin bai yiwa daga nan zare ka kama hanyar Kaduna kuma ya zama manufarka kana so ka je Kano ne ba zai yiwa sai dai in kanka ya riga ya kwance duk to dan haka kowanne shugabanci sai a duba menene abinda ake nema a cimmawa karkashin wannan opushin menene hanyar cimmawa wannan abu sai a nemi mutumin da aka san zai iya cimma wannan manufa sai a daura shi wannan ita ce ka'idar jimala yace falihadha lamma galaba ala aktharil muluki qasdud dunya dan haka yayin da aka samu fiyon shugabanni ya zama san duniya ya galabaice su duna dini ba tare da kula da addini ba qaddamu fi wilayatihim man yu'inuhum ala tilkal maqasid sai su gabatar da yan fada su waɗanda za su taimake su akan wannan manufar shugabanni ne wanda suke neman duniya suke son duniya ba Allah suke nufi ba da haka sai su nemi me kwansu ne wanda za su taimake su akan lahira tunda ba ta suke nufi ba sai su nemi wanda ya taimake su akan duniya su Allah su nema sojojin baka wanda su dinga zuwa gidan rediyo suna kare su su Allah su nema malamai za su dinga gaya musu ƙarya da gaskiya su kare musu ra'ayinsu da wanda suka iya magudin zaɓe saboda in an zo next election za su murɗe musu zaɓe da kuma waɗanda suke ƴan amshin shatansu su za a ba muƙamai waɗanda duk abin da suka faɗa za su ce haka ne ko sun ce Allah uku ne ma za su yarda yayin da shugabanni suka zama abin da suke nema kenan sai suka yi amfani da wanda za su taimake su akan irin wannan shugabanci kalla ka gani hatta ƙanƙanin shugabanci da za a bai wa mutum ko da a ce shugaban ƴan union ne shi a tasha idan kaga baya son ya tafi da waɗanda suke cewa kaza ba daidai bane to irin wannan abin ne zai cire duk wani wanda ya san zai gaya mai gaskiya ya kawo waɗanda kawai duk abin da ya faɗa ya sai hakan haka baka principal ya zama vice principal ɗin da yake wajen ya taka maka birki sai ka cire shi kai ma ɗan ya sai ne kenan kawai ko mun gane duk yanzu haka shugabanni suke jama'a kowa inda yake so yake kawai zama kowa yana mushi biyayya yana mushi bambadanci yana mushi kiraki da aka san kewaye kansa da mabambadanta da mawaka da za su dinga zuwa suna musu waka kawai suna yabonsu da ƴan siyasa da suka kware akan maguɗi babu wani gwamna mai son zuciya sai ya zama a kusa da shi ko wani shugaba mai son zuciya sai ya zama a kusa da shi akwai wani wanda yake kafu gwamna ne wanda yake mushi ƙarya yake juya ƙarya da gaskiya in za a yi zaɓe su ne za su haɗa duk wani magudin zaɓe su za su juya in an je tribunal su ne za su je su kare yana da waɗannan yana da waɗanda suke manyan jami'an tsaro za su kare shi akan duk manufarsa yana da manyan ma'aikatan gwamnati akantoci da manyan masu kula da hukumomin gwamnati waɗanda za su zama mishi ɗan amshin shata wanda suna sanar abin da ake ba gaskiya bane amma ba su gaya mishi ba wanda ko dai yake faɗan abu kaza to ko dai a cire shi ko a maida shi useless bai da wani amfani kai wani ma har asalwatar da rayuwarsa sawa'un malami ne ko ɗan siyasa ne ko ɗan boko ne kowane iri ne ko sarkin gargajiya ne za a iya cire shi daga mukaminsa za a iya salwatar da rayuwarsa za a iya maida shi useless ko bushin shi bai da wani amfani kwamishina ne kuma taimakon gwamna kowa ya amma sai zama kawai ya zama dan kallo saboda mene saboda shi ba dan yassa bai ina fata muna ganewa wannan abu yana nuna maka cewa tun zamanin da ana yin shi kenan wa kana man yatlibu ri'asata nafsihi yu'assiru taqdima man yuqimu ri'asatu duk wanda yake neman shugabanci dan moriyar kansa za ka ga yana gabatar da mutane wanda za su taimake shi akan moriyar kansa ko sanda tayuwarsa ta kare to su zai saka ba zai kawo kudin takara wanda yake zai ci gaban mishi da wannan manufar ne ko kuna so ko ba ku so sai dai daga baya ta banje musu Allah ya shiga tsakankanin su ba su mai da shariki amma dai shi sai ya tabbatar da cewa wanda zai bari a wannan takarar ko a wannan mukamin ko wanda zai ci gaba da wannan directorship din ko wanda zai ci gaba da wannan governorship din to yaron shi wani wanda tare suka yi almundana su ciki da bayan su iri daya ne saboda business continues shine tsarin wakar kana ta sunna annal ladhi yusalli bil muslimina al jum'ata wal jama'a wa yakhtu bihim hum umara'ul harb ada can a sunnance wanda ke limancin juma'a da sallah ta yau da kullun wanda ke huduba sune shugabanni sune kuma komandoji ko nan ku zamanin dan hodiyo haka ne shugaba shine gwamna shine alƙali shine liman shike sallar gawa shike sallar ruwa kuma in za a je jihadi shine akan gaba ko nan ku zamanin dan hodiyo haka ne balanta kuma zamanin annabi da sahabbai da zamanin banu umayya da na bayan su malam ya ci gaba da cewa alladina hum nuwabu dhis sultani alal jundi wanda kuma su ne suke wakiltan babban shugaba akan sojoji ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر في الصلاه شي يسا يayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sayyidina Abu Bakar yayi limancin sallah qaddamahul muslimuna fi imaratil harbi wa ghayriha sai musulmai suka bashi sauran shugabanci domin inda ya cancanta shugabanci sallah ya cancanta shugabanci sauran abubuwa wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance idza ba'atha amiran ala harbin in ya tura wani shugaba zuwa ga jihadi kana huwa alladhi ya'ummu salata wannan komandan dai shine liman bi ashabi ga mutanen sa wa kadhalika idza sta'amala rajulan na'iban ala madinatin haka nan idan ya tura wani ya zama mishi gwamna a wani gari kamar sta'amala attab ibn asirin ala makkah wa usman ibn abul as ala taif wa aliyan wa mu'adhan wa aban musa wa aba musa ala yaman kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zama shugabanni Attab ibn Asid a Makka Uthman ibn Abil As a Taif da Ali da Muadh da Abu Sa'id al-Ash'ari dukkanin su ne shugabanci a kasar Yaman wa Aba Sufyan da kuma Abu Sufyan wa Amr ibn Hazm da Amr dan Hazm su kuma alame ne ala Najran akan kasar Najran duk da yake akwai maganganu game da Abu Sufyan cewa bai tabbata ba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan shugabanci amma shi Amr dan Hazmin ya tabbata kana na'ibuhu huwa alladhi yusallibi wadannan su suke mutane shugabanci kuma su ne limamai ma'ana ba irin yanzu yadda ake ba akwai komanda na shugabancin yaki akwai kuma liman daban akwai kuma alƙali daban akwai kuma malami fatawa daban duka a cikin da sojoji akwai wadannan akwai likita daban su ko da shugabancin da ta tarmi akan mutum ɗaya duka shi yake wa yuqimu fihimul hududa wa ghayra kuma shike musu hukunce hukunce da ta'aziri da komai bimma yaf'aluhu amirul hadd abinda shugaban yaki yake wa kadhalika khulafa'uhu ba'dahu haka nan wanda suka mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khulafa'ur rashidun radiyallahu anhu wa man ba'dahum min al-muluki al-umawiyyina da na bayan su sarakunan banu umayya tun daga kan muawiya da yazid da marwan dan hakam har zuwa na bayan su wa ba'dul abbasiyina da wasu daga cikin sarakunan abbasiya su saffah su abu ja'far mansur su mahdi su amin su hadi da makamantansu wadhalika wannan ya faru ne da anna ahamma amri salat amri dini as-salatu wal jihad me yasa ake bai wa shugaba ɗaya shine shugaban jihadi kuma shike limanci saboda waɗannan abubuwa guda biyu da sallah da jihadi to abubuwa ne mafiya muhimmanci a cikin musulunci walihaza kanat aktharul ahadith annabi sallallahu alaihi wasallam fi salati wal jihad da haka ga cewa akwai hadisi dayawa da suka zo akan sallah da jihadi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tabbace shi me aiki da falala yace sallah mutane yace jihadi da makamantansu wa kana idza adama ridan yaqul ya kasance ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan yaje gaida mara lafiya daga cikin addu'o'in da yake wajen gaida mara lafiya yakan ce اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاه ويكنع لك عدوا haka yake kawo wannan lafazin amma a cikin lafazin da yazo a cikin hadisin اللهم اشف عبدك يمشي لك في جنازه ويكنع لك عدوا ya Allah ka warkar da wannan bawa naka ya samu halin tafiya ya raka jana'izar bayinka in sun mutu sannan kuma ya samu halin yin jihadi a yakna daga nakaitu anka nikayatan ina jin da wasu ma nikaya ake cewa ko wato yayi maganin abokan gaba ya kakkashe su ya fulakanta su yanka yanka daga annikaya shine alqatlu wal jarh kisa da jin rauni da ji musu rauni to wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Tirmidhi da Ahmad da Ibn Hibban da Imam Hakim Abu Abdullah a cikin littafin Mustadrak haka Imam Abul Qasim At-Tabarani a cikin Kitabul Du'a nashi da Ibn Sunni a cikin Amalul Yawmi wal Layla sannan Ash-Shaykh Al-Albani a cikin As-Sahiha tashi a lamba hadisi na 1300 Ash-Shaykh Al-Albani ya inganta wannan hadisi hadisi ya tabbatacce ya daga cikin addu'o'in da ake anje gai da mara lafiya bayan addu'a da zaka yi mishi wanda ko dai dai daga cikin addu'o'i asallal azim rabbul ashir azim an yashfiyak kafa bakwai da makamantansu ko kuma la ba sa tahurun insha Allah to kuma akwai wannan lafazi na Allahumma shifa abdak yashhad laka janaratan wa yamshi fi janaratin yamshi laka fi janaratin wa yakna laka aduwan walamma ba'asa annabi sallallahu alaihi wasallam mu'adhan ila al-yaman qala ya mu'ad inna ahamma amrika indi as-sala hakanan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da mu'adhu zuwa kasar yaman domin ya je yayi shugabanci domin mu'adhu dan jabal radiyallahu anhu har zuwa san da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi yana kasar yaman a matsayin wakilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to aka ce da ya aika da shi ya ce mishi ainihin wato ya zo yayi mishi shugabanci sai ya bashi wannan zance cewa amma ka sani daga cikin abu mafi muhimmanci da nake so ka gudanar shine sallah wannan riwaya an bincika ba a ganta da wannan lafazi ba ƙarin bayani game da wancan da na manta shine cewa wannan hadisi na abin nan Allahumma shifa abdak babu shakka ya tabbata da yake akwai tatabirza da aka yi akan wasu mutane cikin masu riwaya kaman Huyayyu bin Abdullah al-Mu'afir wanda akwai sabani da malamai suke akan fa hadisin sa kamar yadda zaka gani a cikin littafin Mizanul Ijdal fi Naqd ar-Rijal na Imam Shamsuddin Adh-Dhahabi rahmatullahi alayhi amma da karke kamar yadda Sheikh Al-Albani yake faɗa a cikin As-Sahiha cewa za a takaitu dai akan cewa hadisin sa hasanun ne daga kuma sai amfani shi din Albanin da wasu shawahidu ya tabbatar da ingancin wannan riwaya to ina ganin saboda kurewar lokaci sai mu saurara a nan idan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda wala yake cewa wa kadhalika kana Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yaktubu ila ummalihi inna ahamma umurikum indi as-salah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.